واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك لنا مجلس منا قراتم فقه مسلم أشكل التافة متن أشماوي أكم مذهب سادات المالكية رحمة الله تعالى عليهم. يو رانا الحميس ترى قوتم الربيع الأخير
da kuma yazo daidai da 28 ga watan 12 lissafin miladiya shekara 2017. A karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka mun yi karatu a zaman da ya shuɗe cikin farillan alwala da sunnoni da kuma mustahabbai. Duk mun kammala ba za mu tashi a sabon babi, babu tayammum, haka ne? Za mu tashi a sabon babi, babu tayammum. A tayammum shi ne taimama, da haka ta shahara a Hausa, taimama. Taimama kuma ana nufin, wato nufin ƙasa a kan wata siffa da shari'a ta shara'anta domin aiwatar da wata ibada da aka sharɗanta mata tsarki gabanin a aiwatar da ita a bisa tsarin da shari'a ko sifar da shari'a ta siffanta, wadda take zama madadin ruwa a lokacin da aka rasa ruwa. Hanyoyin tsarki a musulunci guda biyu ne: hanyar tsarki da ruwa da kuma hanyar tsarki da ƙasa. Kamar yadda ruwa yana tsarkakewa, haka ƙasa ma tana tsarkakewa. Ya zo a cikin wani hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗaya ku ya zo masallaci zai yi sallah da takalminsa, to ya duba ƙasan takalminsa, idan ya ga akwai najasa to ya goga shi da ƙasa, wannan shi ne tsarkinsa, saboda ƙasa tana tsarkakewa. Amma ana mayar da ƙasa abin tsarki a lokacin da ko dai aka rasa ruwa ko kuma aka gaza amfani da ruwa. Ba koyaushe ƙasa take zama abin yin tsarki ba, har sai idan an rasa ko an gaza wajen amfani da ruwa. Wato illoli guda biyu ne suke sa a yi taimama: ko dai rasa ruwa, ko kuma ga ruwan amma kuma ba za a iya amfani da shi ba saboda wani dalili wadda galibi na rashin lafiya ne. Shi ma wannan rashin lafiya malamai sun dube shi ta fuska uku: ko dai amfani da ruwan zai ƙara ciwon, ko kuma amfani da ruwan zai tada ciwon, ko da a yanzu ɗin ciwon baya nan amma amfani da ruwan zai tada ciwon, ko kuma amfani da ruwan zai hana ciwon warkewa da wuri. Wannan su ne abubuwa illa guda uku da malamai suka duba, wadda kowane ɗaya daga cikinsu uzuri ne da zai iya sa mutumin da ga ruwa yana gani ba zai yi amfani da shi ba wajen sanyawa a jikinsa, sai ya koma zuwa ga ƙasa mai tsarki da ita. Hadisi ya tabbata ingantacce, cikin Bukhari da Muslim, Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa an bani abubuwa guda biyar wadda ba a ba wani annabi gabanina ba. Daga ciki sai ya ce: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أن سنيا مني كسا تاغما قرين سلا سننكما أبو سركا كيوا مسجدا تاغما قرين سلا سبودا الأمومون دا سكا شودي سنا سلا ما با أكو إنا سنين سلا با sai wurin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu su yi sallah, sai a nan ne in sun yi za a karɓa. Yanzu muna da masallatayya, inda Allah ya ga dama sai ya ce sai in kai sallah a masallaci ne a karba in ba masallaci ba za a karba ba to su da haka aka musu wurin da aka kebe dan sallah sai anan ne zaka yi sallah in ba anan ba tai ba to annabi alaihi salatu wassalam yayi fice ta yadda shi an sanya ko ina wurin sallah ko masallaci ko ba masallaci ba a dai samu wuri mai tsarki kawai sannan daga cikin bayar da aka yi mashi yayi fice shine an sanya mashi ƙasa ta zama abin yin tsarki wannan ya nuna al'ummomin da ba a ba su wannan dama ta idan sun rasa ruwa su nufi ƙasa su yi tsarki da ita ba amma shi sai aka sanya mashi ƙasa abin tsarkakewa abu mai tsarki abin tsarkakewa shi yasa ma yace duk wanda sallah ta same shi cikin al'ummata yayi sallah kawai wato ko ina sallah ta same ka kai sallah idan maganar ruwa ne kuma babu ruwa to ana amfani da ƙasa idan maganar gurin yin sallah ne kuma babu masallaci to a duk yadda kake wurin tsayawa ai sallah ne dan haka duk a yadda sallah ta same ka kai sallah hadisi ya tabbata ingantacce annabi alaihi salatu wassalam yana cewa as-sa'idu at-tahiru wudu'ul muslim idza lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha walyumiss basharatahu annabi alaihi salatu wassalam yace kasa mai tsarki to abin tsarkin musulmi ne abin alwalar musulmi ne idan bai samu ruwa ba da zai shekara 10 idan ko ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya shafa fatarsa waɗannan hadisan da ire-iren su suna nuna mana yadda Allah madaukakin sarki ya tagomace wa wannan al'umar da ya sanya mata ainihin wato ƙasa ta zama hanya ta tsarki a bayan mai a bayan alwala kamar yadda mun sha karanta ayan nan ta alqur'ani mai girma wacce take ita ce umda ita ce unwani na babin alwala Allah madaukakin sarki yana cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba fatayammamu sa'idan tayyiba wato kun nufi ƙasa mai tsarki in ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya ko kuma wani daga cikinku ya zake wa bayan gida alwalar shi ta karye ko kuma kun taɓa mata wanka ya karye ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to ku nufi ƙasa wacce take mai tsarki to suna nan dalilai barkatai tare da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda shi da kansa ya gwadawa wasu daga cikin sahabbansa yadda ake yin wannan taimama sun nuna mana cewa lallai wannan taimama hanya ce ta tsarki wadda shari'a ta tabbatar da ita ga ainihin waɗanda suka cancanta ita taimama badali ce ta alwala an ce badali ana nufin madadi badali ce ta alwala wato sai idan alwala ba za ta yiwu ba sannan ake komawa taimama ba a yin badali alhalin mubdal zai yiwu wato ba a yin madadi alhalin abin da za a yi wa madadin yana nan zai yiwu akwai damarsa ba hali madadi yake idan akwai shugaban ƙasa to mataimakin shugaban ƙasa ba zai yi aikin shugaban ƙasa ba idan akwai liman to na'ibi ba zai yi aikin liman ba sai a lokacin da babu na gaba sannan na baya yake mai gurbi a matsayin badal maimako ko madadi malaman fiqhu sun kasa mutane a babin taimama kashi uku bisa la'akari da nasarci kashi na farko matafiya kashi na biyu marasa lafiya kashi na uku mazauna gida lafiyayyu an fahimta ba idan mun duba za mu ga alkur'ani ma hakan dai ya nufa da Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marda aw ala safarin in kun kasance marasa lafiya ko akan halin tafiya to sai Allah ta'ala ya ce أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء سيأتي فتيمموا صعيدا طيبا نن يا أمبا تمتم بيو مرة لا فيها دمت في سيأتي إدم بسسا مروابا توسيتي ماما ورنا متم بيو دا أكا أمبا تامكا دا سرا تامكا متم نأكو دبا أمبا تشوا أنتي متفي وايكي شي متفي mazaunin gida an ce mara lafiya wace shi mara lafiya lafiyayye kenan mazaunin gida lafiyayye ba da shi yake ba mazaunin gida lafiyayye ba da shi yake ba to nan yana nuna kenan kwata kwata mazaunin gida lafiyayye shi ba zai taimama ba sai ta an gina ne a babin galaba babin galaba an ambaci matafiyi an danganta masa taimama saboda shine wanda aka fi zaton zai rata ruwa saboda yana halin tafiya bayan san ruwa zai iya karewa zai iya samun kansa a cikin sahara ya zama babu rijiya babu dan adam ba duriyar dan adam da haka shi ake tsammantawa rasa ruwa shi yasa aka ambace shi idan mazaunin gida ya rasa ruwa saboda wani dalili cikin dalilai samun ruwa ya zama zai azabtar da shi to wannan kuma ya fita daga kiyasi nadir ne wato kadan ne hakan take faruwa ba za a yi la'akari da shi wajen hukunci ba sai dai idan hakan ta faru da shi to sai a kiyasinsa a raba shi da wanda aka ambata din kamar yadda hukunce-hukunce a shari'a da ake faɗa galibi da kuma maza ake kira har da mata kuma a ciki me yasa saboda rinjayen da maza suke da shi akan mata shi yasa ake ambatan maza ba a ambatan mata to nan baka cewa to kenan banda mata a haddasu amma rinjayen da maza suke da shi ne sai yasa sai ake ambatun maza amma mata suna shiga ciki duk wannan karatun da muke yi din za ku ga malamai hankalinsu akan maza yake to amma yana shafan mata to haka shari'a take ita takan yi la'akari da galibi sai ta ambaci hukunci da galibi din amma shi kuma ɗayan ɓangaren da aka rinjaya din yana shiga yayi tarayya da galibin a cikin hukunci matukar shi ma ya cancanci wannan hukuncin haka idan mazaunin gida ya rasa ruwa to shi ma yana nan yana da halin yayi taimama ba an ambaci matafiyi ne kadai don a keɓance matafiyi a hanawa mazaunin gida ba sai an ambaci matafiyi ne kasancewar shi ne wanda ya kusa da rasa ruwa sama da mazaunin gida amma lafiyayye wanda shi ruwa ba zai cutar da shi ba ta fuskar jinya to shi ma yakan samu uzuri irin na mara lafiya misalin tsananin sanyi wadda zai jikkatar ba jinya ce da kai ba jinya wacce za ta tashi don ka yi amfani da ruwa sanyi ko jinya wacce za ta gaza warkewa ta kasa warkewa a kan kari saboda ka yi amfani da ruwan sanyi ko kuma jinya wacce za ta daɗu saboda ka yi amfani da ruwan sanyi a'a sai dai saboda tsananin sanyin da ake yi amfani da ruwan sanyin zai jikkata ka ta yadda za ka jikkata ta iya yiwuwa ma ko sallar ka zo ka kasa yi ko kuma ka yi ta ba a cikin nutsuwa ba jiki yana rawa wannan ba jinya ba ce wahala ce don haka irin wannan idan zai faru da mutum to ana ba shi hukuncin mara lafiya shi ma zai ɗauki hukuncin mara lafiya ba a ambace shi ba saboda me saboda galibin mutane ba haka ba ne amma in har ya kai ga tsananin sanyi zai iya haifar da haka to shi ma sai a raba shi da mara lafiya sai ya ɗauki irin hukuncinsa don haka mazaunin gida lafiyayye shi ana kyautata zaton shi abin da ya rinjaye a ɓangarensa shi ne zai samu ruwa kuma zai iya amfani da ruwa amma idan wani dalili ya sa ya rasa ruwa sai a raba shi da matafiyi idan wani dalili ya sa ya kasa amfani da ruwa sai a raba shi da mara lafiya wa da insha Allah babin taimama mala yace walitayammimi fara'idu wa sunanin wa fada'ilu taimama tana da farillai tana da sunnoni tana da kuma mustahabbai farillai sunnoni mustahabbai kamar yadda muka saba a baya fa amma fara'iduhu fa arba'atun amma farillan taimama fa arba'atun guda hudu ne kacal anniyatu niyya wa hiya an yanwi istibahata salati shine mai tumamar ya daura aniyar halatta wa kansa yin salla li anna tayammuma la yarfa'u al hadath 'ala al mashhur mala yace saboda tumama ba ta dauke hadasi bisa shahararren zance ko in ci wannan wuri da malan yace niyya mun riga mun san me niyya shine kuduri da ke nuna yarda da zaba na aikata aiki ga mai wannan kudurin shi yarda ya zaba wa kansa kuma ya ayyana wa kansa abu da zai yi kuma a cikin zuciya ake samun niyya ba harshe ne ke fadanta ba to amma anan sai malan yace niyyar taimama shine ya kudura aniyar aniyar tasa ya kudura niyyar halatta sallah idan muka koma zuwa ga mas'ala ta niyya a wajen malikiya a alwala suna kasa niyyar alwala zuwa kashi uku akwai niyya ta alwala niyyar aikata alwala mai alwala idan ya zo niyyarsa a zuciyarsa shi ne ƙudurinsa a zuciyarsa shi ne abin da zai yi shi ne alwala sawa'un wannan alwalar sallar farilla zai yi da ita ko sallar nafila zai yi da ita ko sallar jana'iza zai yi da ita yana da wannan damar duk wanda yayi alwala da irin wannan niyyar alwalar shi ta yi akwai kuma niyya nufin ɗauke hadasi nufin ɗauke hadasi mai alwala idan ya zo yin alwala niyyarsa sai ta gwada masa ko niyyarsa sai ta nufi zai ɗauke wa kansa hadasi ne wala Allah ya yi fitsari sai ji a ransa kai gaba ɗaya ba na jin daɗi tunda na yi fitsarin nan ban na so dinga zama haka idan na yi fitsari ba tare da na kawar da wannan abin nan ba sai zo yi alwala don ya ji ya ɗauke wa kansa wannan yin fitsarin to kun ga shi yadda niyyarsa ta nufa shi ne ya ɗauke wa kansa wannan damuwa ta hadasi da ta same shi ba ma wata sallah zai yi ko wani abu zai yi ba to shi ba alwala yi kuma shi ma abu da ya yi alwala kuma niyyarsa shi ma ta inganta alwalar shi ta yi sannan akwai wadda kuma zai zo yin alwala ya zama niyyarsa shi ne ya samu damar aikata abin da ba a yi sai da alwala ya yi niyyar zai yi sallah azhar da haka sai zama alwalar shi da zai yi nufinsa shi ne ya samu damar yin sallah azhar ko ya samu damar yin tawaf wanda irin wannan niyya ita ma alwalata ta yi amma su malikiya sai suna ganin cewa duk wanda ya yi irin wannan niyya to alwalarsa za ta yi masa aiki ne kada ya ka abin da ya niyya idan ya yi alwalarsa da nufin cewa zai yi tawafi ne ce bari na yi tawafi sai dai banda alwala sai je yi alwala abin da ya sa ya yi alwalar kenan zai yi tawafi nufinsa tawafi to idan ya yi tawafin a ganinsu ba zai yi wani abu da wannan alwala ba har sai ya mata niyya ta alwala kawai ko in ya mata niyya ɗauke hadasi kawai wannan zance mai inganci duk wanda ya yi alwala ya yi alwala sawa'un da niyyar alwala ko da niyyar dauke hadafi ko da niyyar aikata aikin da ba a yin sa sai da alwala da kowace niyya cikin niyya uku nan mutum yayi alwala yayi alwala kuma zai duk abin da ake yi da alwala yanzu ya rage idan mutum yazo niyyar taimama ita kuma wace niyya zai yi to shine nan malam sai ya tare ka sai ce niyyar da zaka yi a wajen taimama taimama ita batta da fadin niyya irin yadda alwala ke da fadin niyya ita taimama sai dai ka yi ta da niyyar ka samu damar yin abin da ba a yi sai da alwala yanzu nan malam kawai ya ambata sallah saboda ai a batin sallah mutu magana sallah ake amma nan ba malam yana nufin kawai dan sallah ake yin taimama ba abin da yake nuna ba duk abin da zaka yi taimama dan shi to niyyarsa zaka yi a wajen taimama in tawafi ma za ka yi misali za ka yi taimama to za ka yi taimama ne da niyyar tawafi da niyyar ka samu damar yin tawafi idan alqur'ani za ka karanta da niyyar ka samu damar karanta alqur'ani in sallah za ka yi da niyyar ka samu damar yin sallah me yasa taimama ta kasance a takura haka shine malam yace shine sai malam yace li'anna tayammuma saboda ita taimama la yarfa'ul hadatha 'ala al-mashhur ba ta dauke hadasi bisa shahararren zance wata magana ba ta dauke hadasi bisa shahararren zance idan mutum yayi fitsari sai yaje alwala ai ya dauke wannan hadasin na fitsari da yayi wannan hadasin ya riga ya tafi sai dai wani sabo kuma amma ya riga alwalan nan ta riga ta tafiyar da shi da haka yana nan a cikin tsarkinsa idan yayi sallah azhar tsarkinsa yana nan dan ya idan da sallah azhar bai koma hadasi ba zai iya duwa ya tawafi zai iya karanta alqur'ani zai iya nafili zai iya la'asar ta yi ma ya shiga sallar la'asar da wannan alwalar zai iya magariba ta yi ma ya yi magariba da wannan alwalar zai iya insha ta yi ma ya yi insha da wannan zai iya asuba ta yi ma ko kiyamul layl ya asuba da wannan alwalar duk zai iya saboda har sai ya sake wani hadasin sannan ta kare amma ta riga ta gin ta kawar da wancan hadasin to abinda malai yake nuna mana shine taimama ba ta da wannan quality ba ta kawar da hadasi kawai dan budawa take ta bada dama yanzu alwala ta kare babu ruwa lokacin sallah yayi ina so na yi sallah to akwai damar na yi taimama don na samu damar na yi wannan sallar amma fitsarin da na yi taimamar ba ta ɗauke shi ba yana nan ana yi fitsari ban yi alwala ba amma taimama ta ba ni dama na yi sallah duk abin da kake so ka yi cikin dangin abin da ba a yin sa sai da tsarki idan uzurin taimama ya kama ka za ka yi taimama ka yi wannan abin amma za ta baka damar yin wannan abin ne kadai daga nan kuma ba za ta yi laftin ba temporary kenan ko tabba temporary ne za ta dan baka dama ne kawai ka dan rike kafin me yau ba za ta yi laftin ba kamar yadda hukumomi suke ba da takardun temporary ba temporary appointment temporary akwai temporary admission babu ko temporary license driver's license temporary voter's card da sauransu wadda za ka samu yana da expiry idan wannan lokacin yayi to wannan temporary din ya daina har sai an baka permanent one mala yace bisa shahararren zance haka abun yake, da yace maka bisa shahararren zance yana maka ishara zuwa ga cewa kenan a marhabar malikiya akwai sabani akan cewa shin taimama tana dauke hadafi ko ba ta dauke hadafi. Akwai waɗanda suke ganin cewa a'a tana dauke hadafi, idan mutum ya taimama tamkar yayi alwala ne har sai idan ya samu ruwa, kuma su ma suna da dalili mai ƙarfi, saboda Annabi sallama ya ce as-sa'idu at-tahir wudu'ul muslim idza lam yajid al-ma'a 'ashara sinin, kasa mai tsarki abin alwalar sai ya kira ta ma abin alwala, abin alwalar musulmi ne in bai samu ruwa ba da zai kai shekara goma. Wannan ya nuna kenan duk wanda ya yi taimama to tamkar ya yi alwala ne, don haka duk hidimar da alwala za ta masa to taimama ma za ta masa. Ƙa'ida ma tana cewa albadalu lahu hukmul mubdal, badali madadi yana da hukuncin abin da ya maye gurbi. To amma ɗayan ɓangaren wanda malam ya ce shi ya fi shahara suka tafi akan cewa a'a taimama ba ta ɗauke hadasi, malam ya ce wannan zancen shi ya fi shahara, kana kawai tana ba mutum dama ne. Kenan idan mutum ya taimama ya yi sallar azhar, to wannan taimamar da ya yi don sallar azhar za ta ba shi dama ya yi ratibin sallar azhar, nafilar da ake kafin azhar za ta ba shi dama ya yi nafilar bayan azhar, wannan duk shirgin azhar ne. Amma bayan ya kammala wannan ya fita daga masallaci sai aka yi kira jana'iza, to sai ya sake buga wata taimama ta jana'iza, saboda wacce tumanat ai ta dan bashi dama ne kawai yayi waccar ibadar kuma yayi ya gama ta yi asfa, temporary ce. Da haka yanzu da zai tafi jana'iza sai ya saki, ko ko a ce la'asar ta yi shi bai yi fitar da iska ba, shi bai yi fitsari ba, ba abin da ya same shi wanda ke karya alwala ko taimama, sai la'asar ta yi. Akan wannan zance ba zai shiga la'asar da tsohuwar taimamar can ba, saboda ai ita ana yin ta ne kawai don a samu damar aikata wani aiki, kuma ya riga ya aikata aikin da aka ta yi asfaya ba za ta tallafi ki ba, saboda ai ba ta ɗauke masa wancan hadasin da ya yi ba, kawai ta ba shi dama ne ya yi ibada. Jama'a an fahimta wannan zancen su ma suna da dalili mai ƙarfi. Daga cikin dalilansu wannan hadisin da waɗancan suka kafa hujja da shi cewa as-sa'idu at-tahir wudu'ul muslim idza lam yajid al-ma'a 'ashara sinin, sai yace fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wa lam yasahu basharatahu, idan ko ya samu ruwa to ji tsoron Allah ya shafa wa fatarsa. Kenan wacce taimamar bata kawar da abin da ruwa yake kawarwa ba, yanzu da ruwa ya samu to a yi amfani da shi don a kawar da wancan hadasa. An yi ta yin taimama don a samu damar yin ibada, amma yanzu da ruwa ya samu ko aka samu halin amfani da ruwa to yanzu fa wancan tsohon hadasin yana nan, ruwan shi zai ɗauke shi. Abin da yake ƙara fassara wannan ma'anar wani hadithi shi ma ingantacce, wadda Annabi alaihi salatu wassalam sun yi tafiyar yaƙi, a hanyar su ta dawowa aka kwanta aka yi bacci, an farka sallar asubahi wani bawan Allah ya tashi da janaba, Annabi alaihi salatu wassalam ya ce a yi sallah, wannan bawan Allah ya ce ya ma'aikin Allah ina da janaba sannan kuma babu ruwa, guzurinsu na ruwa ya ƙare, kuma gurin da suka kwana guri ne mara ruwa. Sai Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce da shi ai ya ishe ka kai haka da ƙasa, sai ya gwada mashi taimama. Da ya gwada mashi taimama, wannan bawan Allah ya taimama, aka yi sallah da shi, an ci gaba da tafiya, gari ya waye, sai aka iso ruwa, da aka iso ruwa annabi alaihi salatu wassalam shi da kansa yayin cakwalkwalan wannan mutumin ya neme shi, yace ina mutumin nan mai janaba, yace ga ni mai'akin Allah, sai ya bashi ruwa yace ingo tafi kai wanka. Kenan waccar taimamar da yayi, yayi sallar asuba da ita, bata dauke masa janaba ba, ta bashi damar ya salla ne kawai. Yanzu da aka ce ya je wankan janaba, an nuna masa cewa janaba shi tana nan fa. Da haka zance mai inganci shine taimama ba ta dauke hadasi, amma tana bai wa mutum dama yayi ibada, tana bai wa mutum dama yayi ibada. Sai dai bambancin abinda muke rinjayarwa da madhabar malikiya shine, madhabar malikiya taimama tana baci da zaran, da zaran an kammala ibadar da aka yi ta ban ita. Amma a zancen da muke rinjayarwa kuma ya dan saba malikiya kadan, yana tare da malikiya cewa taimama ba ta dauke hadisi, amma ya saba malikiya wajen lalacewar taimama da kammala aiki. A'a, taimama tana matsayin alwala har sai idan an samu damar amfani da ruwa. Idan an samu damar amfani da ruwa kuma, to wancan tsohon hadasin za a kawar da shi. Da a ce mutum yana da janaba, ba shi da ikon amfani da ruwa, ya tashi da asuba sai ya yi taimama ya sallar asubahi, to matukar bai karya wannan taimama tashi da abin da yake karya alwala ba, kuma sannan bai samu ikon amfani da ruwan ba har azahar ta yi, to zai iya azahar da wannan taimamar. Zai iya, sai dai fa muna nan akan cewa bata dauke masa janaba ba, amma tunda tana matsayin alwala ne, ba dalilin da zai sa a ce ta kare, ba wani abu na karewa ba a ce ta kare, matsayin alwala take, shine ma'anar wajibul muslim, matsayin alwala take. Don haka bata kare ba har sai idan abu da zai kare alwala ya same ta, ko kuma an samu ikon amfani da ruwa. Amma yadda bambancin yake shine, da a ce bai samu ikon amfani da ruwa, muqaddara ya yi sallar azhar da ita, ya yi sallar la'asar da ita, kafin magariba sai ya samu ikon amfani da ruwa, ko kuma ya samu ruwa, to zai yi wankan wancan janaba. An fahimci bambancin ko? Haka su malikiya suna ganin daga yin asuba ta kare, taimama ta kare, kawai idan da asuba kawai taimama ta yi asuba. Zancen da muke rinjayarwa kuma yana ganin a'a, kammala aiki baya daga cikin abin da yake karya taimama, tana nan. Amma sai dai ana tarayya da malikiya akan cewa duk sanda aka samu ruwa, to idan hadasin na karamin hadasi ne za a yi alwala don ɗauke wancan hadasin, idan hadasin babban hadasi ne za a yi wanka don ɗauke wancan hadasin. Don haka da malam yake cewa li anna tayammuma la yarfa'u al-hadasa, saboda taimama ba ta ɗauke hadasi, wannan zance shine wanda yake shahararre a malikiya, kuma shine wanda muka rinjayar, taimama ba ta ɗauke hadasi bisa ga bambancin da muka nusar zuwa gare shi. Wa ta'mimu wajhihi wa yadayhi ila ku'aihi, nabi daga cikin rukunnan taimama, wato farillan taimama, wa ta'mimu wajhihi, da game fiskarsa shi mai taimama, wa yadayhi, da hannayensa, ila ku'aihi, zuwa wuyan hannayen guda biyu, game fiskarsa, duk wanda zai yi taimama to zai game fiskarsa da tafukan hannayensa gaba daya, in ya dafa ƙasa to zai shafe fiskarsa gaba daya, ba zai larbana kawai abin taimamar kawai akan goshinsa da hancinsa ya ce ya yi taimama ba, sai ya shafe fiskarsa, shine ta'amim, game fiskarsa, saboda Allah ta'ala ya ce wamsahu biwujuhikum, ku shafi fiskokinku. Da aka ce fiskoki kuma fiska, duk abinda za a ce wa fiska ya shiga cikin wannan zancen, kuma haka aga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ilaku wa yadayhi, da kuma hannayensa biyu, ilaku aihi, zuwa wuyan hannayensa. So da wannan shine abinda ya tabbata cikin hadisin Ammar, irin hadisin su Amr ibn As, Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, annabi alaihi salatu wassalam ya karantar da taimama sai ya shafa fiskarsa, sannan ya shafa hannayensa guda biyu zuwa wuyan hannu, ba zuwa tsugurguma ba, zuwa wuyan hannu. Shi yasa Imam al-Bukhari da ya kawo hadisin a cikin littafinsa ya yi masa babu, ya ce babu a tayammumu darbatani darbatun lil wajhi afwan a tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini. Imam al-Bukhari ya ce babin taimama bugu ɗaya ne, fiska da kuma tafukan hannu. Don haka shi yasa shi ma malam anan sai ya kawo abin da yake farilla a taimama, shine ka shafa fiska da tafin hannu. Shari'a ikon Allah, alwala ana yin ta hadasu shafa kai, hadasu shafa kunne, hadasu wanke ƙafafu, amma yanzu madadinta shine kawai ka shafa fiskarka da tafin hannunka, shikenan. Shi yasa wani tun da yake bai taɓa yin taimama ba, ka ce me dalili, ya ce kai abu nai sai na ji kaman abu ba zai yi ba. Ya marka ɗan kawai kai haka, kai haka, shikenan, shikenan, sai ka je kai sallah, ce kai na shi ma jahilci wani lokacin daɗi gare shi. To ma jahilci buga Allah da kansa, ya ce ai abu, ka ce kai ya ma kaɗan. Haka wani bawan Allah ya ce ni ai fa na tafiya ranar Juma'a, na ce me yasa, ce kai ina ranar Juma'a, tafiya ranar Juma'a ai ba zai yiwu ba. Mai tafiya ranar Juma'a ba sallar Juma'a ba bata wajaba a kansa ba, na ce yi ƙwarai kuwa, ya ce to ya za a yi na yadda na shi sa kaina halin da Juma'a ba ta wajaba kaina ba. Allah al-musta'an, rabin zani kukumi da game fiskarsa da ruwa da kuma hannayensa ila kuwa'aihi zuwa wuyan hannayensa guda biyu, wannan wajibi ne. Na uku, wadarbatul ula, bugun kasa na farko. Mun faɗa a karatunmu na ahlalin, an ce bugun sai mutane su ɗauka cewa dukan ƙasa ake. Shi yasa ana koya mana taimama, sai ka ga ana malamin yana sa hannayensa biyu tsakaninsa da Allah, yana rafkan ƙasa. Su darba a larabci kawai taɓa ƙasa suke nufi da darb. Wa akharuna yadribuna fil ard, yadribuna fil ard, ganin ma darbu suka ce, kuma tafiya kawai suke nufi, eh tafiya kawai ake nufi. Da bugun ƙasa na farko nan, malam ya ce na farko saboda zai zo nan gaba ya kawo a cikin sunnoni bugun ƙasa na biyu. Wasa'idu tahiru, da kuma ƙasa mai tsarki, ƙasa mai tsarki. Malam dai bayani a kan sa'id, ce wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhil ard, shine duk abin da ya ɗamfaru a saman ƙasa. Ana cewa sa'id, ana cewa sa'id ga dukkan abin da ya ɗoro a kan ƙasa, min turabin, na turɓaya, wato garin ƙasa, aw ramlin, ko yashi, aw hijaratin, ko tsakonkwani, tsakuwa, aw sabakhatin, ko kuma ƙasar kanwa. An san ƙasar kanwa ba? Wa nahwu dhalika, da makamantansu. Waɗannan abubuwan da malam ya lissafo, ya lissafo duka jinsin ƙasa, duk jinsin ƙasa da yake saman ƙasa, da yake kan ƙasa, garin ƙasa ne, yashi ne, tsakuwa ne, dutse ne, taɓo ne, ƙasar kanwa ne, duk abin da ƙasa ce yana shiga babin taimama. Sai dai waɗansu sun faɗaɗa wannan ma'anar ta as-sa'id, saboda Allah ta'ala haka ya faɗa, fatayammamu sa'idan tayyiban as-sa'id, suka ce kullu ma sa'ida ala wajhil ard, sai suka faɗaɗa, ba su taƙaita shi a jinsin ƙasa ba, duk abin da ƙasa ta burtso shi daga cikinta ya yi sama yana manne da ita. To waɗansu malamai suna ganin za a iya taimama da shi, na haka wasu suna ga za a iya taimama da jijiyar bishiya, za a iya taimama da ciyawa, duk akwai masu wannan fahimtar, saboda yana suna kan ƙasa ne kuma suna ɗamfare da ƙasa. Sai sa a wani wurin malikiya, in sun tashi bayanin abubuwan da ba za a taimama da su ba, sai kaji suna zazzarewa na abubuwan, ke banda ciyawa, banda kaza, saboda yawa su ishara zuwa ga waccar fahimtar. Almuhim, a dukkan abin da yake jinsin ƙasa kuma yana tare da ƙasa, to ana taimama da shi duk jinsin kasa, wanda abin da ba jinsin kasa ba, duk jinsin kasa ana taimama da shi. Hatta waɗannan duwatsu jibal za a iya taimama da su. Na'am. Interlock kuma, interlock da za a taimama, interlock ba shi ne wannan wannan shagun ne masnu'a, wannan ya fita daga ƙasa an surka shi da waɗansu sinadarai ko da hadda siminti ma da waye da sauransu, daga na ya fita. Inda za a iya da interlock, za a iya da tile, za a iya da plaster ɗakinka, duk ba za a iya taimama da su ba. Su interlock, su floor na siminti, su bango wadda aka yi masa plaster, su tiles da sauransu ba za a iya taimama da su ba. Ana taimama ne da abin da yake ƙasa ne da kuma jinsin ƙasa wadda ba a sana'antar da shi ba, ko ƙasar ce idan an sana'antar da ita, kamar an gauraya mata kwalta, an kwaɓa ta, ta zama wani abu daban, to a irin wannan lokaci ta fita daga asalin jinsin ƙasa. Katanga idan ta ƙasa ce za a taimama da ita, sai dai a malikiya suna tsaurarawa cewa sai dai in mutum ba shi da lafiya, ba shi da mai miƙo masa ƙasa, to sai ya dafa bango. Amma matukar bangon na ƙasa ne, ginin ƙasa ne, kuma ba a yaɓe shi da wani sinadari ba, to za a iya dafa shi a taimama, shi ma ƙasa ne. Ba lallai sai ƙasar da take kwance a ƙasa ne ita za a dafa a taimama da ita ba, sai dai ana son abin da za a taimama da shi ya zamana idan mutum ya dafa ɗin, to ya zamana hannunsa ya ɗamfara da wani abu na abu. Shi yasa aka fi so da turɓaya, saboda Allah ta'ala ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu minhu, wato a samu wani abu daga abin da ka dafa ɗin wanda za ka shafa a fuskarka. Kar ka shafa abin da hannunka tas, kawai ka shafa fuskarka, ya samu wani abu da ya ɗamfara wanda za ka shafa a fuskarka. Sannan kuma ka je ka ɗebi ƙura, ka je rerayi, kai ka gama faɗa hannunka da rerayi, ka dukkan tile fuskarka, a ce yaban Allah da su tumama ne. Wannan abubuwan guda huɗu su ne farillan taimama: a samu niyya, a samu shafa fuska da hannu, sannan kuma a samu ƙasa mai tsarki, sannan da bugun da za a yi wajen yin taimama ɗin. Wannan abubuwan su ne farillai a taimama, kuma idan mutum ya yi su to ya yi taimama, ko iya haka mutum ya tsaya a taimama ya yi taimama. Wa amma sunanin hufa talatatun, amma sunanin taimama malam ya ce guda uku ne: tartibul mashi, jera shafawan, jera shafawan, ya za a jera shafawan. Ubangiji ta'ala ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ku shafa fuskokinku da hannayenku, ku shafa fuskokinku da hannayenku. Sai ya fara da fuskoki, sannan mai hannaye. To mutum ya fara da fuska ya yi hannu, wannan sunna ne, ba ya fara da hannu ya yi fuska ba. In ya fara da hannu ya yi fuska, ya juba aya. To kamar yadda Allah ya fara da fuska, to ka fara da fuska sannan ka yi hannu, wannan shi ne abin da aka fi so. Annabi sallama yana cewa ibda'u bima bada Allahu bihi, ku fara da abin da Allah ya fara da shi. Walmashu min alku'i ila almirfaqi, da kuma shafa daga ku'i zuwa mirfaqi, daga wuyan hannu ɗin zuwa kuma tsugurguma. Malam ya ce wannan sunna ne. Wa tajdidu darbati lilyadaini, da kuma sabanta bugu don hannayen, wato hannaye daga wuyan hannu zuwa tsugurguma, bugu na biyu kenan, darbatu saniya. Yawwa, ranar idan mun kula za mu ga an samu daɗin abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne mutum ya fara da fuska sannan ya yi hannu, wannan ba ishkali, haka yake Alƙur'ani, kuma haka Annabi sallama ya gwada wa sahabbansa taimama. Abu na biyu shi ne shafan hannu daga wuyan hannu zuwa tsugurguma, da kuma yin bugu na biyu. Da malam ya ce abu na biyu bugu na biyu, abu na uku shafa hannu daga wuyan hannu zuwa tsugurguma, da ya fi dacewa, saboda sai an yi bugun sannan a shafa. Yawwa, don haka da bugu na biyu, da shafa hannu daga wuyan hannu zuwa tsugurguma, wannan akwai hadisi akai sai dai hadisin bai inganta ba sanadin haka ne ma yasa aka cillo wayan abubuwan zuwa cikin sunnoni ba zuwa cikin farillai ba wal'ala saboda la'akari da rashin ingancin hadisin hadisin ya zo wance annabi alaihi salatu wassalam ya ce at-tayammumu darbatani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadaini ila al-mirfaqaini taimama bugu biyu ne bugu ɗaya don fiska bugu ɗaya kuma don hannaye zuwa tsugurgumai amma wannan hadisin bai inganta ba duka taimamar da annabi alaihi salatu wassalam ya gwada wa sahabbansa fiska ce da tafin hannu ba wani tsugurguma a ciki shi yasa na jan a karatun ahadari har na kwatanta muku yadda malikiya suka tsara yadda za a yi shafa hannun zuwa tsugurguma ba buƙatar yanzu mu maimaita malam ya ce wa amma fadailuhu amma mustahabban taimama fa thalathatun aidan su ma dai har yau har yanzu guda uku ne na farko at-tasmiyatu yin bismillah wannan kuma duk aikin da za a fara dama ana son a fara shi da bismillah sawa'un taimama ne alwala ne duk wani aiki da bawa zai fare shi matuƙar wannan aikin bai zo da wani zikiri keɓantacce ba na fara shi to bawa sai ya fara da bismillah idan kuma ya zo da wani zikiri keɓantacce to sai ya shagala da wannan zikirin kamar mai shiga banɗaki inda akwai zikirin da za a faɗa wajen shiga banɗaki to ba zai ce ba bismillah ya faɗa banɗaki ko wajen fitowa ya ce bismillah ya fito a tunda akwai zikirin da aka keɓe a wannan mahallin to sai ya shagala da abin da aka keɓe amma gurin da ba a ambaci me za ka ce ba to ka yi bismillah yayin fara shi don haka taimama tana daga cikin ayyukan da ake son a yi bismillah yayin fara su rashin yin bismillah kuma ba zai cutar da ita ba wal bad'u bi mashi zahiril yumna bil yusra ila al-mirfaqi thumma bil batini ila akhir al-asabi'i wa mash al-yusra mithla dhalik wani tace gabar da malaman malikiya suke kwatanta yadda za a shafa hannu zuwa tsugurguma a lokacin taimama wal bad'u bi mashi zahiril al-yumna da farawa da shafa bayan hannun dama hannun dama ta baya yawwa wannan za a shafa da hannun hagu ne kenan idan an dafa hannayen biyu an ɗago to za a fara shafa bayan hannun dama ne bil yusra da hannun hagu za a shafa daman ilal mirfaqi har zuwa tsugurguma thumma bil batini sannan sai a yi cikin hannun dama ila akhiril asabi'i zuwa ƙarshen yatsu amma malaman malikiya suka ce kai hattara in za ka yi hakan idan ka dafa hannayenka biyu za ka shafa za ka ɗora bayan hannun dama wato yatsun hannun dama a cikin akwariyar tafin hannunka na hagu amma za ka bankar babbar yatsarka saboda akwai ƙasa a jikinta akwai taimama a jikinta za ka tafi da hannayenka guda biyu hannunka na hagu yana bin bayan hannunka na dama yayin da ka wuce ku'i ka wuce wuyan hannu za ka ɗan tsoke yatsunka domin su shafa wato gefen hannunka na dama idan ka juyo za ka taho ka kiyaye babbar yatsarka saboda babbar yatsarka za ta shafa bayan babbar yatsarka na hannun dama ne idan ka iso sai ka shafa bayan babbar yatsarka na hannun dama da babbari da cikin babbar yadar ka ne na hagu ko kar ka manta cewa cikin hannunka na dama akwai Sa'id baka yi amfani da shi ba dan haka kar ka manna tafin hannunka na hagu a cikin hannunka na dama shi bai nasa aikin ba dan haka da zarar ka shafa babbar yadar ka ta dama da babbar yadar ka ta hagu to ka gama da hannun dama sai ka koma hagu shine mallan yace wa mashul yusra mithla dhalik sai ya shafa haguma irin haka wato sai ya dora bayan hannun hagu a cikin hannun dama sai ya tafi da shi irin yadda ya tafi da hannun hagu yana mai bankara babbar yatsar shi ta dama kar ta shafi ko ina sai ya juyo idan ya juyo kuma ita ma sai ya shafa bayan yatsar babbar hagu da cikinta sai ya shafa haka ita ma ta biya bashi to daga nan kuma sai ya hada hannayen biyu kuma cikin su a tsakaninsu sai ya haka ya gama shine su ma ya musu taimaka su wannan duk wata wahala ce wadda bata tabbata ba yawa wata wahala ce wacce bata tabbata ba abin da ya inganta ya tabbata shine idan mutum ya hada hannayensa biyu ya dafa kasa to in ya daga su an so ya yi ɗayan biyu ko dai ya fure ko ya fure ko kuma ya kaɗe saboda inda wani abu mai cutarwa to ya faɗi mai yiwa akwai ƴar ƙaramar fashasshiyar kwalba da ya ɗora hannunsa sai ya ɗauko ta kaga yana murza a fuska sai ya bulle to shi yasa sai ya fure ko ya kaɗe saboda tsammanin wani abu mai cutarwa in yai wannan sai ya shafa fiskarsa in ya shafa fiskarsa gaba ɗayanta zai shafe ta to daga nan ba bukatar ya sake mai da hannayensa ya dafa ƙasa kawai da in ya shafa fiskarsa to kuma sai ya shafa hannunsa na dama zuwa wuyan hannu sai ya shafa hannunsa na hagu zuwa wuyan hannu sai ya haɗa hannayensa biyu shi kyan wato wajen shafawan ya gabatar da dama sai ya gabatar da bayan hannun dama sai ya zo shi wuyan hannu sai kuma ya juya sai ya shafa bayan hannun hagu da cikin hannun dama in ya gama sai ya shafa cikinsu shi kenan ya kamar taimamarsa duk wanda ya yi haka to ya yi taimama da a ce mutum zai dafa ƙasar da ya dafa ƙasar sai kawai ya shafa fuskarsa sai ya dagula hannayensa haka ya yi taimama ko da bai bi tsarin da muka ambata ɗin ba ya yi taimama abinda ake bukata shine famsahu bi wujuhikum wa aydikum Allah ya ce ku shafa fuskokinku da kuma hannayenku kuma shi ma hakan yayi to shine kawai abinda ake bukata mallan ya ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani ubangiji ta'ala ya ba mu ikon sani a cikin addininsa ya fahimtar da mu abinda ba mu gane ba abinda muka yi kuskure ubangiji ya yafe mana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibihi al-mustafa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man istaba tambaya ta farko dangane da mas'ala ta gado mace ta rasu ta bar ƴaƴanta ko guda bakwai ne nawa mata nawa maza ai bata bar iyaye ba to wannan irin wannan mas'ala ta gado galibi ba irin nan ne mahallinta ba saboda kadai iya fadin cewa kaza za a yi ba zai wadatar ba tunda yanzu a irin wannan gadon da ake faɗa duka dukiyarta ta ƴaƴan nata ne tunda akwai namiji a cikinsu akwai namiji guda ɗaya da ƴan uwansa mata guda shida kaga duka dukiyarsu ce za a raba ne lidzakari mislu haddul unsayayn to kaga yanzu abinda ya wajaba shine dukiyar dole sai an san mai cece ya yi kimata take sannan a san meye na namiji meye na mace kuma babu wani a cikinsu wadda yake gado bilfard wadda zai gado bilfard da kaso ballata na ce kasonsa ɗaya bisa kaza ne inda a ce akwai wani mai gado da ka sosai a ce wane yana da kaza bisa kaza, wane yana da kaza bisa kaza, duk da wannan ma ba zai wadatar a raba gado ba. To a irin wannan gurin ƴaƴa ne zalla mata da kuma namiji guda ɗaya, to dukiyar tasu ci, shi namijin zai jawo musu dukiyar su yi asibci gaba ɗaya a dalilinsa, sai su raba ta lizzakar mithlu hadzul unthayain, wato yana da kashi biyu su kuma suna da kashi ɗaɗɗaya, kaga su bakwai zai zama kashi takwas kenan, yana da biyu a cikin takwas su kuma suna da ɗaɗɗaya guda shida shi ne kawai. Wani ya yi magana ta nan ko? Tambaya ta biyu dangane da mai hudu ba, malamai limamai masu hudu ba waɗanda suke karanta ayoyin Alkur'ani wadda suka dace da irin hudubar da suka yi mai matsayin wannan asunna. To za mu ce wannan ba wani abu ba ne, ba wani abu ba ne don liman ya karanta ayoyi da suke munasaba da wani abu, ba ma sai hudu ba kadai ba, munasaba da wani abu. Wani abu ya faru kuma ya zama akwai ayoyin da suka yi magana akan wannan abun da ya zo sallah sai ya karanta su, wannan yana taimakawa wajen tadabburi. Ba na mantawa akwai wani limami cikin limaman harami wanda yake da irin wannan kokarin, saboda kokari ne gaskiya, kokari ne, saboda ai ko ka haddace Alkur'ani ba lallai ne kana shirye da ayoyin da ake bukata ba yanzu, da haka shi sai ya kasance duk wani abu da yake faruwa, ko ya faru a ƙasa, ko ya faru a gari, ko ya faru a duniya, ko in ya zo za ka gane a karatunsa na sallah, saboda sanin halinsa da muka yi ma ya sa idan muka ji yana karanta waɗansu ayoyin ba mu da wani labari, ba wani information, za mu ci abin da ke faruwa. Ana ce da shi Salahul Budair, mai yiwa za ku ji sunansa, Salahul Budair yana da wannan abun sosai, ya karanta ayoyin Alkur'ani a sallah wadda suke munasaba da wani abu da yake faruwa. Ina ga wannan babu wani abun da zai hana yinsa, yana taimakawa wajen tadabburi insha Allahu ta'ala. Yace dangane da tunda ba hali mutum ya yi sallah sai da ɗayan biyu, ko alwala ko taimama, wannan haka yake. To kuma akwai marasa lafiya a gadon asibiti wadda su ba za su yi amfani da ruwa ba, sannan kuma gurin ba ƙasa ba ne, ƙasa an san yadda asibitocin suke yanzu, haka gini an san yadda asibitocin suke yanzu, to amma sukan zo da ƙasa a tire, akan zo musu da ƙasa a tire suna amfani da shi, sai ya ji wani yana inkari. To mutum yana bautawa Allah ne da iya damar da yake da ita, don haka in ya zama damarsu shi ne a ɗauko musu ƙasa a kawo musu, ko da a cikin menene, to shi ne damarsu. Ai don a ce gurin da suke ba ƙasa ba ne, wannan kaɗai ba zai ba da dama kawai sai su yi sallah haka ba alwala ba taimama, ko kuma su bar sallar ba. Mai musu inkarin shi ne mai kuskure. Ai Allah baya hana mutum ya yi amfani da iya damarsa, wannan shi ne iya ikon da suke da shi, sai dai a fasa gaba ɗaya. Addinin Allah ba haka yake ba. To in aka yi inkari aka ce dan me aka kawo a tare, to a bari kenan, kar su yi sallah ko kuma su yi haka, wanne ya fi sauki? Haka mutum iya abin da zai iya da shi yake bauta Allah, shi ne fattakullaha masata'atun, shi ne la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ba ƙurare sai abin da za ta iya. Don haka sai a kawo musu a tare, ko a cikin wani kasko, ko a cikin wani maɗauki, su dafa, sunansa dai ƙasa, wani abin da aka kawo ɗin sunansa ƙasa, ko da dai an fi so su dafa ƙasa da take ɗanfare da ƙasa, to amma ba su da wannan iko, to sai su iya abin da suke da shi. Ai ya fi a dafa bangon fenti, ya fi a dafa abin ɗin dandabalin cikin asibiti. Yawwa, Allahu a'lam. Assalamu alaikum. Gaskiya an kida tambayar da ya kamata kai shi ne ka tambayi wani abu, akwai bambanci tsakanin mata da namiji a abu kaza? Amma idan ka ce akwai abubuwan da aka bambance mutum namiji a ibada, ka haɗa da ka sabon karatu, ka jira in gama sai in tsina saurare, na fahimce ka, na saurare ka ba? Yawwa, ka haɗa da sabon karatu ne, amma abu kaza akwai bambanci tsakanin mace da namiji? Shikenan na san kai tsaye na zan tafi. Me kake? karatu ce kamar karatun sallah, ba bambanci tsakanin mace da namiji a karatun sallah, in banda kawai ita mace za ta bayyana karatu ta jiyar da kanta, namiji kuma zai bayyana karatu har wani ya jiyo shi. Wannan shine bambancin su.
Wa alaikum assalam. Akwai afwan, kai hakuri, wannan ya dace. Na'am.
Yace da istijmari da istinja'i su ma alaƙa su irin alaƙar alwala ne da taimama, haka ke nufi. Ma'ana idan mutum ya rasa ruwa ne zai yi istijmari, amsa shi ne idan mutum ya tare da ruwa istinja'i shi ne atahar, shi ya fi duk tsarkin ruwa, shi ya fi a kan tsarkin ƙasa. Idan an rasa tsarkin ruwa sai a amfani da ƙasa. Sai dai bambancin istinja'i da istijmari da kuma alwala da taimama shine shi istijmari tsarkin dutse yana kawar da wannan najasar, ta haka samun ruwa baya tilasta wa mutum sai ya koma ya wanke, amma ba kaman taimama duk da muka bayani ba.
Na'am.
Ya ce dangane da masu asibiti, wasu dutse ake kai musu ba ƙasa ba, to ai mun faɗa da dutse da ƙasa da wadu abu ɗaya ne, duka dai abin yin taimama ne. Sannan ya ce ishara a tahiya, ana tsayar da yatsa ne ko ana tsayar da hannu ne ko ana kifa hannu ne ko? Yawa, duka ana yi, duka ya tabbata a sunna. Za ka iya tsayar da hannu, za ka iya kifa hannu. Na'am. To, dangane da jera surorin Alƙur'ani da jera ayoyin Alƙur'ani mai girma, malamin ulumul Qur'an sun yi magana a kai cewa daga ina ne jera surori, daga ina ne jera ayoyi, daga ina ne, ma'ana daga masu shirya Alƙur'anin ne ko kuma wani abu na tawqifi daga Allah. Haka ne aka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi, zance mai inganci shine daga Allah ne. Allah ne ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jera Alƙur'ani haka, kuma shi ya umarce shi kowace aya ya saka ta a gurbinta, ba wanda ya shishigi wajen juya waɗannan abubuwan, ce ya gabatar ko ya jinkirtar wani abu na Alƙur'ani. Yadda ya zo ɗinnan, haka Allah ya saukar da shi, haka Allah ya umarni, sannan kowace aya a gurbinta take. Abinda kake gani yana faruwa, a fara wata magana a batta, a yi wata a tsakani, sannan a ci gaba da ita a gaba, to wannan kai ne kake fahimtar haka ne. Kana tambayan dalilin da ya sa aka yi haka, in har ya tabbata kamar da muka ambata cewa Allah ne ya tsara kayansa haka, to batun ambaton dalili bai taso ba, amma me hikimar da ke cikin haka? To akwai hikimomi da yawa. Idan ka samu masana Alƙur'ani, masana ma'anonin Alƙur'ani za su nuna maka dalilin da ya sa aka yi hakan ɗin. Idan ma wani abu mai kama da haka ya faru, kaga an yi wata magana kuma aka ci gaba da ƙarishanta a gaba, to akwai hikimar da ya sa aka yi haka. Maganar da aka sako a tsakanin, akwai dalilin da ya sa aka sako ta, kuma sakotan shi ya fi rashin sakota. Duk abin da aka tsara Alƙur'ani haka shi ya fi. In ka samu ƙwararrunsu za su ƙara ma bayani insha Allahu ta'ala, ba na cikin su. Na'am. To, na fahimce ka, Dabat Malam. Abinda muka yi magana a kai shi ne haka ne, shari'a ba ta kallafa wa mutum sai ya tsarkake ciki ba, kamar wadda ya fi tsari, a ce hanyar da fi tsarin ya biyo sai ya tsarkake ta, kuma dole sai ya matsawa wani fitsarin da bai zo ba sai ya zo shi kafin ya yi tsarki. Abinda ake bukata shi ne ya zama ya gama. Maganar da malam yake yi shi ne, waɗansu idan sun manyanta ko kuma akwai jinya, to ba sa jin nutsuwa na sun gama sai sun tatso, sun kaɗa, kamar yadda malaman fiqh suka faɗa. To wannan maganar da malam ya faɗa, wato magana ce ta ɗan sha bamban da maganar da muka yi. magana da muke akai shine duk wanda ya san ya gama fitsarin sa to ba a tilasta masa sai yayi ta tsatsatse yana kada kade ya gama magana da malai yake kuma ta tsufa ko jinya larura ce wannan wannan ba matsala ce ta gamawa ko rashin gamawa ba matsala ce ta wata damuwa ta hanyar fitsari wanda idan mutun yayi to da zaran ya yunkure wani da fito wala allama idan bai jira ya tatse ya kada din ba sai ya miki sai wanda yake hanya sai gangaro zai yi waye wanke din sai ya wanke yayi komai ya miki ya sa wandan sa sai wanda ya rage a hanya sai gangaro ko kaga wannan bai gama bane yana da wata larura shi yasa wasu daga cikin malaman fiqhu shawara da suke bi irin waɗannan mutanen shine idan za su yi fitsari su kwabe wandan su fuddi gaba daya ya tattare rigarsa ya rike ta ya tsuguna ya fitsarin sa ya nutsu idan yayi fitsari ya ji ya kammala to sai ya yunkura daga yadda yake ya nike tsaye sai ya zakuda ya koma wani wuri wannan zakuda da bai ya matsa yayi tafiya idan da saura shi ma zai taho sai ya tsuguna sai ya saki aƙalla ya haka sau ɗaya ko sau biyu ya danganta da irin larurarsa sannan sai ya tsarki to wanda yake da larura shi zai iya bin wannan hanyar ko ta tatsewa ko ta tashi ya canza wuri duka wannan to wannan matsala ce ta rashin gamawa saboda wata larura wannan shi ne Allahu a'lam to da inda nufa ta sami ta yi aspaya in ba haka ba ta yi aspaya tabbai kana da muhimmanci na'am alaikum salam na'am wajen tsarki yawa ya ce wajen tsarkin nan wani lokaci akan yi amfani da toilet paper shin ita ma matsayinta matsayin dutse ne za mu ce a'a ita za ta goge amma ba za ta tsarkake ba ƙasa kuma za ta goge za ta tsarkake saboda ita dama kayan tsarki ne amma toilet paper ba kayan tsarki ba ne kawai kayan gogewa ne da haka mutum zai iya gogewa da toilet paper matuƙar wannan abin da ya gogen babu shi ba alamarsa ya goge fitsarin babu shi ba alamarsa ya goge bayan gidan babu shi ba alamarsa to shikenan ya goge najasa amma bai tsarkake wajen ba to dole ya amfani da wani abu ba ƙasa ba to idan ya samu ruwa kuma sai ya koma ya tsarkake wajen da ruwa ko in ya samu ƙasa sai ya koma ya tsarkake wajen da ƙasa sannan sai ya ci gaba da ibada Allahu a'lam da na ce bi malam to zane na ƙarshe da buro ɗin suminti da komai ma abu ɗin suminti shi ma suminti ne ba zai tsarkake ba sai dai ya goge shi kuma malamai ma suna hana amfani da shi malaman fiqhu suna cewa ba a istijmari da abu mai kaushi da za ka je ka sake kanka kaciya ba Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.